بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
بركة مدى ساكي هدوى وانا يمتشي نرانا نتنين وانا شين يمتشي عشرين غوات رمضان شكرا تدبو دقريه لداربعين دبقوا إباية هجر مزو الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وانا يداشي المصاف كرا غوات ماري 2026 وانا مثلا شنا جركي area 8 a cikin birnin tarayyar Najeriya Abuja, cikin wato shirye-shirye na darussan tafsiri a watan Ramadan. A yau insha Allah za mu yi darasi ne lamba 35 a cikin jerin gwanan darussa na tafsirin suratul Baqara. Muna kan tafsirin farkon izikin afatat mauna aya ta 75. Bismillah ar-Rahman.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لهم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقروه وهم يعلمون.
الله مدرسة تركية شيء أفتطمعون أن يؤمنوا لكم شنكنا وقتين وإذا في إيمان يكون وقد كان فريق منهم الهام ونتاشي بجتكين سسن كسن يسمعون كلام الله سنة جنزن شان الله ثم يحرفونه سنن سمرتي ما أنسى من بعد ما أقلوا ما ينسر جاس كن فهمتا سنجاني وهم يعلمون سنة ينهكا أكن سنة ajiya mun fara tattaunawa game da ma'anar waccan nan aya, wacce ita ce aya ta 75 a cikin wannan sura mai albarka suratul Baqara. A inda muka ji cewa wannan istifhami da Allah ya yi tambaya a fasat ma'ud, da istifhami ne da ma'anar tankir, wato ba amsa shi ake nema ba. Kuma wannan zancen ana fuskantar da shi ne zuwa ga al'ansa, mutanen garin Madina cikin sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama, waɗanda saboda zumunci da makwabtaka da sauran alaƙoƙin da ke tsakaninsu da Yahudu, su suna fatan ina ma dai da Yahudawan nan su musulunta. Shi Allah ya nuna musu cewa wannan abu ne wanda ba zai samu ba. Lafazin al-fariq ismul jam'i, wato ismul jam'i a larabci shi ne suna wanda yake nuna jam'i amma wanda ba za a iya mai da shi mufaradi ba, kamar nisa'u wanda laisa lahu mufradun illah. Mun ji cewa kalamun lahi an mai fassara ta yanzu, ko dai zamana kalamun lahi zancen Allah wanda wani sashe na cikin Yahudawa suka ji, wani sashe na zancen a lokacin ganawar annabi Musa da Allah madaukakin sarki, ko kuma ya zama kalamun lahi shine wato alqur'ani, wanda sashen Yahudawa a cikin garin Madina suna sauraron alqur'ani kuma sun tabbatar da gaskiya ne, ko kuma ya zama at-taura yadda suke karantawa wato kuma sun san daga Allah take. Duk waɗannan an yi wannan fassara, abinda haka yake tabbatar da shi shine Allah yana magana, kuma akwai maganar Allah shine saƙonsa na alqur'ani ko na at-taura ko makamancinsa. Sannan Allah yana iya yin magana da wani cikin bawansa, annabi ne ko waninsa, kamar yadda Allah yake cewa wato kuma kan libasharin an yi kallima Allah illa wahyan aw min wara'i hijabi aw yursila rasulan fa yuhiya bi ibnihi ma yasha, dai yuwa Allah ya magana da wani bawa ta hanyar wahayi ko ta bayan shamaki, ko kuma ya aika mishi da wani manzo cikin mala'iku idan shi mutumin annabin Allah ne kenan, sai ya isar da saƙon Allah zuwa ga wannan mutum. al'amar cikin malaman magabata shi yana karanta wannan wajen da kalimi afara mauna ayyumin lakum wa kad kana fariqun minhum yasma'una kalimal lahi ne kon kalamal lahi sai zama kalim jam'i ne kenan na kalima wato suna jin zancen Allah da ma'ana ɗaya Allah yake kuma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu sannan su juya zancen bayan sun riga sun ji sun gane Ibn Jarir ya ruwaito a cikin tafsirinsa haka nan Ibn Abi Hatim a cikin nashi tafsirin daga Ikrima malamin cikin tabi'an tabi'ai kuma ɗalibin Ibn Abbas cewa anna imra'atan min al-yahudi asabat fahishatan wata mata ce cikin yahudawa aka kama ta da lalata faja'u ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam yabtaguna minhu al-hukma sai suka zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce muna so kai mana hukunci dama kuma Allah ya bashi zabi cikin ma'ida da Allah yake cewa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum idan suka kawo maka wani shari'ar su in ka so kai musu hukunci to kana iya ka musu in ka so kuma ka ce ku tafi ku ba da wuce to da suka zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna neman hukunci da tunani wato raja'ar rukhsati suna tunanin ko a samu sassauci akan abin da ke cikin attaura fada a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alimu sannabi ya sa a ji a ɗauko wani malamin su wanda ake ci mishi ibn suriya da aka ji aka ɗauko shi aka zo da shi akan jakiri sannabi sallallahu alaihi wasallam ya ci mishi uhkum kai kai musu hukunci bayan da ya bayar da hukunci sannabi sallallahu alaihi wasallam ya ci mishi a bi kitabillahi hakamta tsakaninka da Allah yanzu wannan hukuncin da kai shin kai hukunci da zafin Allah ne domin hukuncin da ya kawo shi ne ya ce a tsaye da matar mutane su zazzage ta su mata eli sannan a mata bulala goma ta tafi abinta abin da ya ce a mata kenan da ita da wanda suka yi zina sai Allah ya ce mishi a bi kitabillahi hakamta tsakaninka da Allah ya kai ibnu suriya ana maka kallon malami yanzu wannan hukuncin da kai shine hukuncin littafin Allah sai ya ce la ya ce a'a ba hukuncin Allah ba ne sai ya ƙara da cewa walakin sai dai abin da ya faru nisa'una kunna hisana matan da ne suna da tsananin kyau fa asra'a ilaihin na rijalu to shi ne ba kowane namiji ne ke ganin mata ba yahudiya ya ƙyale ta ba za ka muka ce duk wanda ya lalata a kashe shi kitan zai yi yawa saboda haka fagayyar na nasu kuma shi ne muka san da hukunci haje da yahudawa ba suke kawai wani abu na san zuciya su za su kalla san da hukuncin Allah ibnu ikrima ya ce wa fihi nazalat akan wannan ne Allah ya saukar da fadin sa wa idza khala ba'dhum ila ba'd za mu ji aya a gaba kada insha Allah to haka na Imam al-Bukhari ya rawaito a cikin littafin sa as-sahih cewa wata rana yahudawa sun zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa zakaru lahu anna imra'atan wa rajulan minhum zanaya suka ba shi labarin cewa an samu wasu mutane guda biyu a cikin su sun yi lalata saboda haka suna neman hukunci fa qala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannabi yace musu ma tajiduna fit tawrat menene hukuncin da ke cikin at-taura fi sha'anir rajmi game da jefe waɗanda suka yi zina alhalin suna da aure faƙalu sai suka ce nafba'uhum wa najmi wa yujla duna mu dai abinda ba gani shi ne za a yi musu bulalu sannan a yi ta musu a sa su ji kunya a kunyata su cikin mutane to akwai wani tsohon ba yahudi da ya musulunta cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne Abdullahi ibn Salam Allah ya tsara masa yadda yana zauna a wajen sai sauri ya ce kazabtum ya a'da Allah in ce ƙarya kuke miki ya Allah wallahi innakum latajiduna fi tawrat ar-rajul tsakanin ku da Allah kun tabbatar cewa a cikin at-taura akwai rajul walakinnakum mubaddiluna sai dai kun riga kun saba da ɗabi'ar canza littafin Allah to waɗannan masu irin wannan aikin ta ina kake tsammanin za su musulunta sai na kake tsammanin ya kai mutumin Madina cewa waɗannan wai za su tuba shi ne Allah yake cewa fa afatatma'una an yu'minu lakum shine al-imam al-shankiti a cikin adwa'ul bayan da yake yana fassara wannan aya yake cewa su ahlul kitabi wadannan yahudawa an san su da canza addini kisa ma Allah ya musu tashehi Allah ya ja kunnan su Allah yake tuhumar su yana cewa ya ahlul kitabi lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun yasa kuke juya gaskiya ku sa ƙarya a samanta saboda ku koya gaskiya ranan kuna sani sai shankidi ya ce faqad kanu domin su sun kasance wato sun kasance ma'arufu sun kasance an san su fi tadlilin nas wajen fatar da mutane wa tahrifil kitab da juya littafin Allah wa talbisil haqq bil batil da canza gaskiya a cikin ƙarya a wajensa kullu zalika duk wannan suna yi shine an qasdin suna sani wa ilmin wa bidatil hasad kuma saboda tsabar hasada wa munasabatil ada'i da kuma kiyayya sai shi yace wa khatmun hadha hal kaga wannan hamayya wanda yake duk abin da yake yana sani da gangan saboda hasada da kiyayya da kike yace fala dawa alahu to bai da magani lallan mudallisa la yu'manu janib wa mutumin da ya riga ya shahara da maguɗi bai da zai azana lafiya da shi wal mudallil wanda ya shahara da batar da mutane la yusaddaq ba ta gaggata shi wal hasid wanda yake ma kiyaya ta hasada la yakfihi illa zawalu ni'mati alal ma'sud babu abin da zai sa ya bar wannan hasada sai in ni'imar ta kukuce maka kai wanda yake hasada sai ya ci gaba da magana san yake cewa ƙarshe fa su ne waɗanda Allah ya ba mu labarin su wa kansu tambari da suke cewa wa qalu qulubuna ghulfun yahudawa da suka ce kai mu fa zukatanmu an riga an yi filin ɗin sa a zuke su ba wani maganar shigar gaskiya cikin ta sai Allah ya ce bal la'anahum Allah bi kufrihim fa qalilan ma yu'minu to mutanen da su Allah ya ba labarin su yau kansu wannan shaida cewa su fa zukatansu kullannin zukata ne mai ma'anar gulfun abinda aka riga aka rufe aka yi filin aka riga aka daɗe shi wanda ake ma ake packaging ɗin sabon abu to wa qalu qulubuna gulfun abinda suka ce da ita haka wani tsammanin wato gaskiya da riko da ita za a yi daga yahudawa Allah ka tsare shi sai Allah yake wa idza laqul ladina amanu
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوهُ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ
ubangiji madaukiyar sarki ya ci gaba da babu bayani akan waɗannan kangararrun mutane ya ce wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaykum li yuhajjukum bihi inda rabbikum afala ta'qilun Allah ya ce wa idza laqul ladina amanu kuma sun kasance idan sun gamu da mu'minai qalu sai su ce aman kuma mun gaskata wai da kala ba'dhum ila ba'd idan sakin su yake banta da sake hali sai su ci atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaykum ni sa kuke gaya musu abinda Allah ya buda muku li yuhajjukum bihi inda rabbikum ba kwa jin tsoron su kafa muku hujja abinda kuka gaya musu a gaban ubangijinku afala ta'qilun kuma ku da hankali ne wannan aya ta 76 ke al-imamu ibn jarir yake cewa wannan aya hadhihi al-ayatu nazirul ayati al-ukhra ta naziratul ayati al-ukhra allati akhbara Allahu jalla sha'nuhu fiha anil munafiqina بخدائهم الله ورسوله والمؤمنين wannan aya irin ta ne irin ayar da Allah ya bada labarin cewa munafikai suna ganin sun yaudara Allah sun yaudara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun yaudara mu'mini a cikin fadin Allah wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin a cikin mutane akwai wanda yake cewa yayi imani da Allah yayi imani da ran lahira alhalin ko babu ne bane su ne munafikai mun ji a baya ba ku kuma yahudawa suke wannan abu a tunaninsu sun ce sun yi imani a zahiri suke aladan Allah kuma ya san babu mene bane wato yadda abin ya faru shi ne yahudawa idan suka gamu da wasu sashi cikin mu'mini a garin Madina sai suke musu ai ma mun imani kuma mun yarda aladan kuma iya bakin su ne kawai suna rudar da waɗannan bayin Allah ne suna sa su cikin wato rudani wa idza khalaw ila ba'dhum ai idza zahabu wansara ila ba'du ila anan da ma'anan bi ba'du wa idza khalaw bi ba'du ko da ma'anan ma wa idza khalaw ma'a ba'du ko da ma'anan an wa idza khalaw an ba'du sai ana iya fassara shi haka wato suka kebance tare da ɗan uwansu ko kuma suka kebance daga barbu mirai daga su sai su to anan wajen sai su fara yi wa kansu mu'ataba ya kace ya dazu ka ce kaza domin sun kasance bayan sun ce wa mu'minai ai mun yi imani to sai a samu a cikin su masu azarfadi su kama bada labarin irin waɗannan abubuwan da ake ta faɗa cewa ai lokaci kaza ma a cikin kakannin mu an yi kaza an maida wasu birai an daga dutse za a halaka wasu wasu masu tsawata sai sun ga Allah Allah ya garka ki su gaba ki da domin duk wannan karatun kafin kotul baqara ta soka ba wanda ya san shi a Madina ba wanda ya san shi a Makka su dai suna nan da ke a cikin littafan su amma sun koyo ba sa ga kowa saboda ba zai sun gaba da wannan labarin da irin ta annaci da taurin kai da daga niyan da iyayen su suke su da kakannin su saboda ka ba sa ga kowa sai suna sai a samu wani cikin su ne azarban baki sai ya gaya wani cikin larabawa sai su gudu suka labari cewa a kama waɗannan kaza 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 to shine yanzu suka sake taruwa sai su yi wa kansu wato mu'ataba su ce me yasa wani me yasa ka je ka faɗa wai za ka lau ila wai za ka na babu ila babu haka ne ko qalu atuhaddithunahum bima fataha Allah alaykum me ta kuke ba su labarin abinda Allah ya buɗa mu shine Ibn Jarir ne yake cewa kana min sha'anihi wannan kulasar abin da ya faɗa ne nake takaita mana ya kasance cikin sha'aninsu idan yaqul mu'minina idan suka gamu da mu'minai ya kuluna lahum khida'an wa nifaqan sai su yaudare su su munafunce su su ce musu amanna bi Muhammad ai mun yi imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa awsaquhu ja'at mubadiqatan lima fi tawrat kuma siffofin Muhammad din nan da ya hijira ya dawo Madina daga Makka sun dace 100 bisa 100 da abin da magana cikin at-Taura amma wa idza khalal ila ikhwanihi min al-yahudi atabuhum ala dhalika amma idan suka kebance da junan su sai su fara zargin junan su me yasa ku ga ku me yasa za ku ci musu akwai su fushi a cikin at-Taura falan ma ga Nabi sallallahu alaihi wasallam yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hijira a karan farko kafin a je a yaƙe su Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika musu da ƴan sako alal misali Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika da Sayyidina Ali ya je wa'azi ya isa musu da sako a cikin anguwar Banu Qurayza to lokacin da aka yi yawmu Qurayza ruwan Banu Qurayza an yaƙe su bayan sun ci amanar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan tunda an yi yarjejeniya da su a farkon zuwa Madina cewa da mu da ku duka yanzu Madina garin mu ne sai raka dukan mu muna da alhakin kare tsaro a Madina idan wani ya kawo farmaki ma ɗaya daga cikin mu za mu haɗu mu tare wannan farmaki sannan ba za mu haɗa baki da wani abokin gaban ɗayan mu a waje ya kawo wa ɗayan mu a Madina farmaki ba suka sa mu a waɗansu yadda da wannan yarjejeniya amma ana nan ta ƙarƙashin ƙasa suka dinga ƙulla makinci tsakaninsu da Quraysh akan cewa a zo a haɗu a yaƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya kawo yaƙin da ake cewa al-Ahzab to bayan Allah ya wargaza wannan taron mutanen banza Ahzab Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai sun koma Madina sai ga malaika Jibrilu ya zo shi kuma da sulkensa da kayan yakin sa yana zuwa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai ka aje makami yaje cikin ayyuki ya tsare shi la yake da kare ai banu Quraiza kun ci amana yarjejeniyar da aka yi da su saboda haka yanzu da kai da jama'a ka ku fito mu al'a banu Quraiza to lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka yi cela bayan an yi sallah azza yace abu layi layi kwararo kwararo ayi shaida cewa kada wanda ya sallar la'asar sai abu banu Quraiza wato a fitar yanzu yanzu nan ke a kama hanya za ka sabu suka fita suka kama hanya zuwa banu Quraiza kuma tafiya ce har a yanzu in ka lissafa ta kai kamar kilomita 20 zuwa da asalin wato abin nan location din garin su daga masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai kai wannan nisan za ka tafiya ce kuma da kafa wasu da jaki wasu da doki kuma tsakanin azab da asar wata kila awa biyu kawai ba dole ya isa ba almuhim da aka je banu Quraiza Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ga ya tsaya yana yin shela yana cewa ya ikhwanal kiraba ya ikhwanal khanazir ya ikhwanat taghut ya ku yan uwan dai ya ku yan uwan aladu ya ku yan uwan wadanda ya abada taghut ya ku wanda iyayen suka bauta wa taghut su mutu a dan maraki suka fara kallon junan su suna cewa min aina sami'a muhammadu bi hadha al-kalam aina muhammad ya san wannan labarin lokacin ba san Allah ya riga ya sanin sheki wannan abubuwa suna mamaki sai ya ce ai kaiwa ne da kake da aboki a cikin Madina kake fiye da shi kane ka ga abu shi shi kuma ya dauka ya je jawa da Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu gashi ne yana goranta ma da shi ne suka fara zargin junan su a wannan atuhaddithunahum lima fataha Allahu alaykum liyuhajjukum bihi ila rabbikum wai sai suna cewa so kuke yin an je kiyama ranar alkiyama su kafa muku hujjar shi a gaban Allah kaga duk da suke iya shegin su sa ku a kiyama sun san cewa kuma abinda suka faɗa za a iya musu hujjar shi a gaban Allah to shine sai Annabi sallallahu alaihi wasallama a wata riwaya kuma sai ya kafa doka yace la yadkhulanna alaina qasbatal madinati illa mu'minun daga yau kada wanda aka bari ya ƙara shigowa ƙwariyar garin Madina sai mu'mini ƙwariyar garin Madina ne shine iyakatan ga masallacin shine ƙwariyar garin Madina Annabi ya ce to kada wanda ya ƙara shigowa sai mu'mini to da suka ji haka sai su ce to mu ba mu yi imani in za su fito da safe za su zo kasuwa za su zo harkokin su sai su ce mu ba musulmai an tare sai su zo musulmai idan sun koma da yamma sai su kariya su ba ta musu musulunta bane sun shiga ne kawai da baki to shine Allah ya bada labarin su a cikin Ali Imran dan Allah yake cewa wa qala qafatu min ahli kitabi aminu billazi unzila ala alladhina amanu wa jahan nahari wa quru akhirah la allahu yarji'u sai suka yi ba kansu wato fatawa suka ce abinda ra'ayi shi idan gari ya waye sai mu ce mun yi imani sai mu shiga garin da sunan musulmai idan yamma ta yi sai mai rida abinda suke ce har yanzu Yahudawa suna da wannan tabi'a akwai Yahudawa da yawa a ƙasashen musulmi da suke zuwa da sunan kasuwa ko da ko a matsayin ma'aikatan agaji irin NGO sunan ko ma'aikata a cibiyoyin bincike da jami'o'i a matsayin researchers da professors sai su zo da sunan cewa ai ko su sun zo aiki ne wasu su ma su nuna su musulmi ne ko da a apologetic to Islam irin suna fahimtar musulunci alhalin kuma ɗan leƙen asiri ne akwai su kewaye da al'umma mu gaba daya wasu su kuma ma'aikata a embassy wasu su ma'aikata a multinational company da ke aiki a kasashen musulmi babu abin da suke illa na dan bayanai waɗanda suka shafi musulmi wanda suka shafi tarihinmu da rayuwarmu da al'adunmu da shige da fice mu wannan kokuwar tabi'a ce da Yahuda suka dinga aiki da ita ka ji ga Qur'ani ya ba mu labarin da Allah ya ce جعل كبيرة ومنهم أميون
أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون
الله يسرع أولا يعلمون أذن
أولا يعلمون
أولا يعلمون أشيب التاني شوى أن الله شوى الشيء بيضي يعلم ما يسرون الله يعلم أبن سكي قولي وأشيب زكاتر وَمَا يُؤْلِنُونَ لَا مُنَا سِبَيَّنَهُ dan sun bayyana imani na ƙarya sun ce amanna alhalin ba su imani ba Allah ya san zukatansu dan sun koyo kafirci suna ganin wai mutane ba su sani ba to Allah ya san abin da suka koyi Allah ya ce su sani da cewa Allah yana sanar da abin da suke bayyanawa da kuma abin da suke koyi ba babu abin da ya san Allah wato tilayi ce ba Allah da shi sai da ke mutane irin wannan dafara ko irin wannan yaudara ko irin wannan rashin daraja amma a wurin Allah Allah ya san sirrin su Allah ya san bayyana wasu kamar yadda muka ji a wasu ayi kutun kutun wannan sai Allah ya ce minhum
wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa minhum illa
saboda adalcin Allah Ubangiji Madaukakin Sarki kada a yi musu kudin goro mun ga ai an tawo ana ta bayanin iya shegen su amma a cikin su akwai waɗanda ba da su ake wannan iya shegen ba su ma taren ɗan abu ya riba ne a shakira idan aka bar zancen a yadda yake haka abin da za ka fahimta duka Yahudawa suke yin wannan abu ko kuma dukansu ne suke da ilimin da za su iya yin wannan yaudarar da wannan haƙincin shine sai Allah ya kogace ya ce wa minhum kuma daga cikin su akwai ummiyuna waɗanda suke jahilai ne la ya'lamuna al-kitab ba su san littafi ba illa amani sai dai burace burace kawai wa inhum kuma su din ba su da wani abin yi illa yadhunnuna sai zaka zaka na ƙarya aya 78 kenan ko kun ga anan Allah ya ce wa minhum wato a cikin Yahudawa akwai wasu nau'in mutane da ake cewa ummiyun al-ummi shi ne Allah da ya kutubu wala ya qara al-maktuba mutumin da bai da ilimin rubutu kuma bai da ilimin karanta rubutacciyar magana ba zai iya mai da magana shi rubutu ba kuma idan an rubuta mishi ba zai iya gane me rubutu yake nake ba wannan shi ake cewa ummi wato ana danganta shi zuwa ga kudi al-ummatul ummiya al-umma wadda take ba ta rubutu ba ta karatu kamar larabawa da annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsibu ash-sha'ru hakaza wa hakaza wa hakaza ne da yace mu larabawa kuma mu ba mu gadi rubutu da karatu ba mu dai abinda muka iya shine lissafi na gwarubari da aka yace wata haka ne goma da haka goma da haka tara sai ya kale ya tsada a gona shi lissafi gwarubari ke wato larabawa ba ta lissafi irin na kalanda na ɗayan astronomy ko na ɗayan geology ko geography ko na babu sa wannan ba al-ashabi shi ne yake ummatul ummiya wasu ba suka sai al-ummi wato nisba ne ila al-um zuwa ga uwa cewa mutum yana nan ya girma amma bai da bambanci da yadda uwarsa ya fi shi kamar da Allah yake cewa Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an ba ku san komai ba to a cikin Yahudawa kamar kowace al'umma akwai wasu bungun mutane jahilai wannan jahilai ba su da kataɓu ba yadda suka iya da kansu ba su san littafi na at-taura da abin da ke cikin shi ba da aka ba su da aiki illa da sabat la yaktubuna wa la yaqrauna ba su san me suke ba illa da aka ce anan wannan istisna'i ne mun kafi kuma abin da aka ce suna yin baya cikin al-kitab kamar yadda Allah ya ce malahum bihi min ilmin illa ittiba'a dhann aka ce mai sai mun kafi da aka ce illa amani lafazin al amani abin da yake nufi a lance ne mabambanta ko dai zama yana nufin at-tilawa al amani yana zuwa da ma'anar tilawa karanta abu kuma da Allah yake cewa illa idza tamanna alqa shaytanu fi ummiyati ay alqa shaytanu fi tilawati sai zama nan kuma kawai kenan fasara ba su da aiki illa karatun hutu wa minhum ummiyuna daga cikin su akwai jahilai la ya'lamu al-kitaba ba su san littafi ba illa al-amani sai dai karatu kan rubutu wanda yake karanta bai san fasara ko mutumin da yake kolo wanda yake karanta Qur'ani bai san fasarar shi to ga wannan bai da bambanci da jahili kuma ka dauki wannan fasarar ki ko kuma ka dauki fasarar al-amani bi ma'ana al-akazib kamar da sayyidina Usman yake cewa a cikin kisar kashe shi da yake cewa ma tamannaitu mundu aslamtu bi ma'ana ma kadibtu bani ƙarya ba kuma ka dauki wannan fasarar sai da ma'anar shi tana cewa ne wato wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amani wato ba su san littafi ba sai dai ƙarerai kawai da aka gaya musu suke ci gaba da yaɗawa kamar ƙarerai da jahilai suke galibi jahilai sukan zama ana akwai malamai na bid'a malamai marasa gaskiya da suke gaya musu ƙarerai su kuma su ta yaɗawa har ka ɗauka wannan ƙarerai gaskiya ne abinda ba za ka taɓa ji a wurin wa'azi ba sai ka ji a bakin jahili misali yanzu suke jahilai suna cewa ai an ce ma lailatul qadari idan ta kama za ka ga babu komai sai dai ka'aba duk ba za ka ga gini ba kaga wannan ƙarƙare banza su go ba za ka ga duk karatu ba amma za ka fita a bakin mutane da yawa don muka ɗauki ma'anar al-amani da ma'anar al-akazi sannan yana iya ɗaukar ko ma'anar wato buri shi ne mutum ya dinga sa ran samun abin da ya fi ƙarfinsa abin da ke da wahalar samu wato ya ga wani abu wanda yake so ya samu kuma abin yana mushi wahalar samu ko zai ne wahalar samu amma da aka yi ɗan fararen shi a kai zama kuma wannan hali ne na mutane wanda suke masu tsananin kwaɗayin duniya wanda sha'aninsu ba sha'anin Allah ba ne kamar ka kalli mutanen zamanin Karuna masu cewa ya laita lana misla ma utiya Karun wannan shi ne buri shi ina ma mu samu irin abin da aka yi wa Karun to kowanne da aka saka fasara sai daga cikin fasarorin da malamai suka yi wallahu a'lam Allah ya ce wa inhum illa yadhunnuna in anan da ma'anar masu nasiya wato wa mafin kamar ilil kafiruna illa fi guru wato malkatin da illa fi guru ke wato ba ba abin da suke illa ya zanu ai ya kazibun sai ƙarya da suke yi to mun ji cewa al-ummi shine wanda bai iya rubutu ba bai iya karatu ba wannan ga ɗaiɗaiwan mutane to siffa ce ta zargi siffa ce tana ƙasa a ce kana mutum da girmanka da hankalinka amma ko ba ka koyi wani abu na ilimi wanda zai baka dama ka iya rubuta magana ko ka iya karanta rubutaccen sako ba to wannan zai zama kana da nakasa musamman a wannan zamanin da muke ciki da ma zamanin da suka wuce amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wurin shi mu'jiza tunda shi bai zo zamanin da ake ma wannan rubutu da karatu ba ma shi kadai ba duk mutanen garin su ba sa yi to wanda Allah yake cewa wanda zai ba aka fi ummiyina rasulan nabi duk kasan makka dai cikin al'adar su rubutu ko karanta abin da aka rubuta amma duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo karatu wanda ya buwayi duk masana rubutun duniya gaba daya shi da Allah yake ce mishi wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la taqutuhu bi yaminika idan lartabal mubtilun kai baka kasance kana karanta wani abu rubutacce ba ko kuma ka dinga rubuta shi da hannunka na dama inda kana yin haka to da masu kawo ko kwanto da sun samu hujja duk da haka sai da suka ce inna ma yu'allimu bashar duk da haka sai da suka kawo zancen banza a kan alqur'ani amma za ka ga cewa shi ne zalla sallallahu alaihi wasallama a yadda Allah ya halicce shi din nan zai rubutu zai karatu haka ne Allah ya mishi wahayin alqur'ani wanda ya zama littafi gagaragatan masu gasa tun daga zamanin da aka aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har yau ana dama da Qur'ani ko ba a ga iyakarsa ba ko ba za a ga iyakarsa ba a taba cin garansa ko a ci karo da wani abu a cikin sa wanda yake karo da juna ko wani abu da ya saba ma ilimi ko wani abu da ya saba wa tarihi ko wani abu da ya saba wa abin da aka saba ji in ka ji wani abu haka ko kai ne kake da karancin ilimi ko karancin fahimta ko karancin sani ran da ilimin ka ya kai ran da fahimtar ka ta kai zaka gane cewa kai ne kake kan kusuri ga gwani yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam shi a gare shi wannan dabi'a ta rashin yin rubutu da karatu dabi'a ce take abin darasawa a wajen shi to da kuma nan wannan aya ita ce daga cikin al-kitabi akwai gama garin mutane wanda suke jahilai wanda ba su da wani rabo na wani ilimi a cikin littafin Allah sai dai a cikin sa ko da suke iya karanta doran matanin sa kawai ba tare da sun gane ma'anar sa ba sannan kuma suna tare da wasu malamai wanda suke makiya Allah wanda suke gaya musu karerai su kuma su gaba da yadawa a ga wannan siffa kai kama da siffar kai kama da siffar duk inda ka samu jahilai wanda ke tsoba ki al'amarin karatu kai kama da siffar inda ka samu jahilai wanda ke karkashin kulawar wani malami wanda yake maki Allah ko dan bid'a ko malami wanda yake mai son zuciya sai ba su cikin jahilci sai ba su ainihin wato cikin fa'ita ci da fagamiya sannan ya cuta musu munanan akidu da munanan maganganu wanda su gaba da yaɗa shi ne illa amani inhum illa wa inhum illa yazunnuna Allah ka tsare mu daga bata ka tsare mu daga halaka Allah ya tsare
فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ يَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أيديهم وويل لهم مما يكسبون
الله ما يكون فيه يكسب بدا أين هو في بيان أكن يهودا بإرن حرك الله دسكي بدانا رواء رأيوس فدن الله يكسي فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكتبون الله يقول فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم بل لا عذاب يا تبت ده wanda suke rubuta littafi da annan ثم يقولون فلن تفتي هذا من عند الله تجي wannan daga Allah ليشتروا به ثمنا قليلا dan sa an shi wani dan kankanin kuɗi daga wannan aiki Allah ya ce fa wailul lahum mun ya tabbata a gare su min ma katabat aidihi daga min ma katabat aidihi daga abinda hannun su ya rubuta fa wailul lahum min ma yaktubun bar ya tabbata a gare su daga abinda suke samu na dan kankanin kuɗi din wannan ita ce aya ta 79 al-imam al-qurtubi yake cewa a cikin tafsirinsa lamma darasa al-amr fihi wa sa'at ra'iyatu ulama'ihi wa aqbalu ala ad-dunya hirsan wa tama'a yayin da la yahudawa suna rayuwar su sai ilimi ya dashi malamai na Allah suka yi ta mutuwa sai zama na saura malamai wanda suke na shedan ba na Allah ba sannan sai aka wayi gari kuma ilimi ya yi nisa da sai dai makwaɗaita duniya da masu neman ci da addini su ne suka yawa wanda zai ce ana nan fa ahada su fi shari'ati sai suka kirkiro bid'o'i a cikin addinin su wa baddalu suka canza addinin wa alhaqu zalika bit-taurat suka dinga ɗiban zance mara tushe suna zubawa a cikin at-taura wa qalu lil-awam suna ce majahilai hadha min indillahi wannan ma daga Allah ne zaman yayi tsawo gaban Isra'ila domin asali bayan shugaban Annabi Musa alayhi salam Annabi Musa ya bar wato wasiya cewa a taura asalin kofin nan da yazo da shi daga wurin Allah a samu akwati a zuba ta a cikin shi a kulle a ajiye a ainihin wato wanda suke ibada a nan a Baitul Maqdis ba a fito da ita sai in akwai bukata shin ana so a kafa wata hujja ko ayi wani nazari ko makamanta haka da an gama kuma sai a mai ana nan sai wani sarki bayan shugaban Annabi Sulaiman wani sarki wanda yazo ya ci garin da yake sai ya kona garin sai ya kona garin har wannan shi ma'abadin Sulaiman temple na the Solomon temple wanda suke shara su dawo da shi din nan to har shi sai ya cuta ya kone tare da tafin gaba gida tare da tafin a tsawara din duka ya kone to kafin a yi zamanin Uzairu da za mu zo mu ji wanda suke cewa Uzairu ibn Allah wanda ya zo musu da cikakkiya a taura daga baya to shi ne sai su malaman Yahudawa kowa sai ya rubuta iya abin da ya rike kuma yadda Allah yake cewa bima tahfidu min kitabillahi wa qadu alayhi shuhada kina Allah ya danka musu amanar abin da suka iya rikewa abin da aka ba su aiki rike shi sun zafin Allah kira kowa sai ya rubuta abin da ya rike sai kuma ya tsara da son zuciyar shi duk abin da ya gara ma sai ya zuba da ta sai zama a tauran kowa tashi daban wani ma mutum daya yana da attaura kala kala ko ce da fitar ita gurgurdan yanayin da ya gani kamar da muka ambata a cikin to wannan shine abin da suka dinga yi shine Allah yake musu magana a nan mu kalla mu ga a cikin aya daya Allah yake wailu akan su su uku wailu lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim wailu ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim Allah ya sake cewa wailu lahum mimma katabat aydihim wa wailu lahum mimma yaktubuna bani akan su hazbi uku shi sa malamin suke ta kokarin su fahimci ma wai me ake nufi da wailin dinnan kafin mu zo kan shi daga cikin abinda Yahudawa suka dinga zubawa a cikin attaura ta su ta ƙarya irin ta dinga kira za mu zo mu wasu a cikin su kamar irin faɗin su cewa laysa alaina fil ummiyina sabil suka kafa wa kansu doka cewa idan mun ci kuɗin duk wanda ba Yahude ba to mun ci banza musamman larabawan da mutanen Makka da Madina da Taifa abokan zaman su don bai Yahuda ya ci bashi balarabi da dangan sai ya kibiya idan suka yi ciniki da balarabi an kawo kaya zai ba da kuɗi sai ya kibiya ya ta yawo da hankali da an da ne sai ce kai mu a cikin tafin ma an ce idan muka ci bashin ku ko a lahira ma babu biya laysa alaina fil ummiyina sabil daga ciki da irin ainihin wato ka'ira ta cewa la yadurruna dhanbun mu babu wani zunubin da zai fitar da mu suka ce in ma ya fitar da mu to dan kankanin lokaci ne shine wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat mu ba za mu shiga wuta ba ji su sai yan kwanaki kaɗan daga ciki suka rubuta nahnu abna'ullahi wa ahibba'u in za mu zo mu ji Allah zai musu mai musu martani a kan irin waɗannan maganganu da suka dinga yi to haka suka cika a taura da munanan maganganu da canza zancen Allah lafazin wailun kamar da muka ambata ana amfani da shi ne don nuna kururuwa don nuna tsorata da shiga cikin bala'i kamar ya wailata a ajastu an akuna mithla hadha al-ghurab wa uwari ya sau'ata kamar mutum ya ce wayyo ya shiga wayyo kai kansa larabawa suna amfani da shi a haka amma ka ce asalin alwairi wani dutse ne a cikin wutar jahannama wanda ake bala shi da wuta sannan a mai tsawa ya gagargaje ya zuba ita wutar shi ta zuba a kan kafirai wasu ne suka ce a wani kwazazzabo ne a cikin gidan wuta wata kwata ce babba a cikin gidan wuta wata take tara iwa da mugunya jikin rubewa da kone wajen wuta to anan za a zuba su waɗannan ainihin wato a kafiran Allah ta tsaye wasu ne suka ce a wata kofa ce ta musamman ta gidan wuta wadda wasu za su shiga cikin wuta ta hanyar ta a take tare su a gullarabawa alwairu كلمة تشير إلى الحزن والحزن والحلق كلمة تشيروني إذوها تبقى انتكي دابوا تحلقا الله يكي فويل لهم مما كتبت أيديه الله يكي بني يا تبت أكنس دقى الدم دسك ربطا تحنس ونقى أنعم بتحن معنا الله يكي فويل الذين يكتبون الكتابة بأيديه mun ya tabbata ga masu rubuta littafin da hannunsu kuma shi a littafin da hannu ake rubuta shi wannan shine wato jumla ce da ake ce mata sifa wanda take zuwa a bayaniya sifa ce take dan bayanin abin da dama an san shi kamar yadda zaka ji ne an ce wanda suke suna yin shirka sai Allah ya ce bi ghairi haqqi ba tare da gaskiya ba dama babu shirka da ra'ayi da gaskiya ko duba da jini sai a ce bi ghairi haqqi ba tare da gaskiya ba dama babu wata kisa da ra'ayi da gaskiya to haka nan ma irin kamar yadda Allah yake illa qa'irun ya wala qa'irun yaqiru bi janahihi ko kuma wani tsuntsu wanda ke fuffurwa da fukafukan shi dama da haka yake ko ba fara ba haka in yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim suna fada da bakunan su dama fadin magana da baki ake sani rakan su irin shine nan a wayin min ladina yaktubun kitaba bi aydihim Allah ya sake cewa wayin lahum mimma katabat aydihim bani ya tabbata a gare su daga abin da suka rubuta da hannunsu wayin lahum mimma yaktubuna bani ya tabbata a gare su daga abin da za su samu daga wannan aiki wannan aya a cikin ta akwai koratowa mai girma kamar yadda Qur'ani yake fada yace fi hadhihi al-ayati tahdhirun min at-tabdil wa at-taghyir wa ziyadati at-tafsir wannan aya tana jan kunne tana gargadi akan canzawa ko canza addinin Allah ko yi mishi badal ko kawo wani tsari a cikin shi fa kullu man baddala aw ibtada'a fi ad-din فهو داخل تحت هذا الوعيد قلت له يجي دون دي كاو بدا كاتين الله دون دي كاو ابو تابو يجي اي يجي الدين يا الله الله بيجي اي با عالم من ذا الله صلى الله عليه وسلم بيجي اي با قلت له يجي ياشي ده شنو النهار في ساسا ذا بدا تكي ده حقني لا نبي يجي شو هو كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وكاد عند ابو ايه تن شو بدعه ار وتكي كما ان حديث يقول kira kuma wani su mu kiyaye bid'a mu kiyaye malamai masu kawo bid'a shi wanda ya maka nasiha yake kamar yin bid'a ya tsince ka karka dawo shin sa kai kokarin ya zama cewa duk wani abu da yake Allah bai aiko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a yi shi da suna addini ba to kar a sani ka kana yin shi Allah ya sai sannan a cikin nan za ku ga cewa sallallahu alaihi wasallam dama ya kwantar da al'ummarsa game da hadarin bid'a kan wannan hadisi na sunan Abi Dawud wanda annabi sallallahu alaihi wasallam kullu yake karanta shi a cikin hudubarsa yace inna kullu bid'atin dalala inna kullu bid'atin bid'atin inna kullu muridin bid'a wa kullu bid'atin dalala cewa kowane abu farare a cikin addini bid'a ne kuma kowace bid'a fata sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsada kuma shi game da rabu al'umma cewa za a rabu gida gida har gida 73 yace dukkaninsu suna wuta in banda guda daya wacce ce guda daya shine abin da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake akai shi da sabon sa to raka duk abin da zaka yi nemi yaya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sannan wannan aya a gargashin ta magabata na kirki Allah ya kara musu rahama suka tattauna game da hukuncin sayar da alqur'ani mutum ya rubuta alqur'ani ya siyar ko ya kafa kamfani yana gurzala littafin alqur'ani yana cewa kamar da yadda ake so shin ina halaccin wannan wasu malamai suka ce haramun suka ce suna ganin idan mutum ya saida alqur'ani kamar shi ma ishara bihi samanan kalila ya aishi wani dan kudi ya bada zancen Allah amma an samu wani babban malami cikin tabi'ai shine Imam Sha'bi yace a ya halatta أكيد القرآن أكم يشتم لا بعث ببيت المصحف لأنهم لا يبيعون المصحف وإنما يبيعون الورقة وعمل أيديهم إن شباب ميتين لا يستفيد القرآن domin wanda ya siyar ba alqur'anin ya siyar ba ya sai da takaddu ne material din yake siyarwa da kuma aikin shi da yi da hannunsa ko aikin shi da yi da na'urarsa saboda babu da yake dan mutum yana rubuta alqur'ani a matsayin shi na gaggara yana rubutawa yana fansarwa kuma da yake tare da wuta yana fansarwa ko yana cin abinci a haka akwai ma malaman musulunci a baya wadanda aikin su kenan malamai ne manyan malamai wanda ya zo a cikin tarihi cewa suna aikin kwafa littattafai shine sana'a suna kwafe mutane qur'ani shine sana'a na biyu kenan na uku malamai suka ce daga nan kuma malamai suka tsara cewa wannan yana nuna haramcin wanda zai zauna kawai yana karanta qur'ani ana biyan shi ba wai ne koya mutane qur'ani haka ba daren nan kawai a ce wani ayi min sauka zan biya ka to wannan ba ce wannan kankana ba da zai ce ba ke wannan zai zauna kawai aikin shi sauka ko a ce karanta ya san kafa kaza ko halace ka kafa kaza yana ta kirgawa a in ya gama a biya shi ko ya rubuta maka ita cikin kiti ita na jarka na rubutu wannan ka malamai suka ce tabbas babu ke don ba karanta da addini yake ba bai karantar da kowa komai ba kawai wani mai kuɗi ya zauna can yana neman wata buƙatar shi ko wahala ba wani tsafin shi aka gwada mai kawai ya kuma zo sane ka alarba ba ka da izini ko gangaren baka da abin yi kawai ya ce za ta mana ga wannan sakon ya kawo su 'yan dubannai ko su 'yan ɗaruruwan dubannai ya baka ya ce kawai a yi sauka shi kenan kai da almajiranka ku kama kafin alƙur'ani ba shi ba gani shi za ma Allah ya tarafi su kuma su ba alarba ba makaranta su ce in suka zafi suka soke shi kenan sai wurare kai ka biyo can kai da kake abin nan sai suke su ke su karabu da kai kawai su gaba da sha'adun su ba ka suke yi ba ko kuma idan aka karanta izin sha biyar ka kuɗa ne shi ya isa ka amma yana kuɗin shi a takaice dai wannan ba sana'a ba ce da ya kamata a samu makarantun alqur'ani a cikinta Allah ya baka qur'ani ya baka daraja fiye da wanda yake iya ba duk wani ba annabi yace khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu dan me zaka mai da kanka baya ba daidai bane a san da yawa da makaranta alqur'ani musamman ɗan uwanmu makaranta na tsangayu wanda suke yi na jarkataka suna ɗaukar wannan matsayin sana'a gaskiya ba sana'a ba ce da ta dace da daraja abin da Allah ya ba su Allah ubangiji ya kiyaye Allah ya kyauta sannan wannan aya tana nuna mana cewa a taura to an riga an birkita ta daga cikin abin da ya faru da a taura kuma da muka bayani shi akwai rikirkitawar da suka yi mata sun rikirkita ta saboda ta asalin ta bata daga baya kuma suka rubuta abin da suka ga dama suka kore abin da suka ga dama saboda haka wannan da ake da ita yanzu a duniya wanda ake cewa Old Testament to ba a taura ce yadda Allah ya saukar ita ga Annabi Musa ba a taura ce take muharrafa wata take adulterated wata take ainihin wato an cika ta da maganganu waɗanda ba na Allah saboda haka ba ga littafi guda a cikin ta duka maganganun wani ba maganganun Allah ba da haka ba za a iya hujjarta matsayin cewa wannan abin da Allah ya saukar bane sai dai a yi izina da ɗanɗanuwar abin da ke cikinta wanda watakila ya dace da abin da ke cikin alqur'ani ko malamai suka iya gane cewa wannan na asali ne wallahu a'lam yana ganin saboda lokaci da ya mana abin nan za mu dakata iyanan sai mu tashi a aya ta 80 kenan wadda Allah ne
faƙalu lan tamassana an-nar
lan tamassana an-nar ko na insha Allah dan Allah ya kusa mu tashi gobe faƙalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.